sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan al'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumelta nake da Murtala Faruk sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai.
Akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'adda wani jirgin kasan dakon kaya yayi taho mu gama da wani jirgin fasinja a gabashin Pakistan. Ma'aikatan ceto a Somalia na ci gaba da tona baragudai domin ɗebo ƙarin gawarwaki bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12. Dakarun Isra'ila sun kashe Falastinawa 2 ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan.
To Allah ya kyauta, kanin labarin duniyan kenan. Cikin shirin za a ce wa yaƙi wato hukumar yaƙi da fasa ƙwabri ta Najeriya na shirin ɗaukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki dan samar da tsaro da kuma aikin yi.
Za su dauki matasa maza da mata da na kammala makarantun sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin dake iyakokin Najeriya don su shiga aikin custom.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanar da ƙara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manomanta.
Shi dai matsala ɗaya ne saboda farashi ne, in ka duba in ka bincika compare kana kamar nasu na ɗan sama kadan, to kaga haka ya bari manoma da yawa ya kawo ma kasan babban matsala.
Daga nan za mu ji cewa gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta tsara amfani da mazaɓu don raba tallafin rage raɗaɗin talauci a jihar. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara shirin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'adda wani jirgin kasan dakon kaya yayi taho mu gama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Jami'in hukumar sufurin jiragen kasa Shahid Aziz ya ce lamarin ya uku ne a gundumar Shekupura kusa da tashar Kila Sattar Sha. Ya ce akasarin waɗanda suka ji rauni an yi musu magani a nan tashar jirgin ƙasan, yayin da wasu ƙwayan da kuma waɗanda suka sami munanan raunuka aka kwashe su zuwa asibiti. Haɗuran jiragen ƙasa sun zama ruwan dare a Pakistan sakamakon tsufan tsari da kuma kayan aikin sufurin jiragen ƙasar. Ma'aikatan ceto a tsakiyar Somalia suna ci gaba da tona baragudai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau Lahadi bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12 a yayin da kuma ya wargaza gine-gine. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da mabamai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a garin Beledweyne a jiya Asabar, lamarin da ya tada mabamman wanda ya sanadiyar mutane da dama suka makale a ƙarƙashin baragudan gine-gine. 'Yan sanda sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP a yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura mutane 13 da aka ba da sanarwa da farko, to amma ba su bayar da ainihin adadin ba. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya jajantawa waɗanda haɗarin ya shafa tare da jaddada shan alwashin kawar da mayakan Al-Shabaab waɗanda ke yada ayyukan ta'addanci kan gwamnatin ƙasar fiye da shekaru 15. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin na bam ɗin na jiya Asabar wanda ya zo bayan gwamnatin ta Somalia ta bayyana cewa tana fuskantar koma baya sosai a yaƙi da take yi da 'yan tada ƙayar baya masu alaƙa da Al-Qaida. Dakarun Isra'ila sun kashe Falastinawa 2 ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas mai tsatsauran ra'ayin Islama a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye a yau Lahadi, kamar yadda ma'aikatan ceto da ƙungiyar Hamas suka bayyana. Shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai samame a sansanin Nur Shams kusa da birnin Turkam da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan Falastinawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gudanar da wani aikin yaƙi da ta'addanci ne a sansanin, ta kuma tarwatsa wata cibiyar tsare-tsaren mayaka da ke kunshe da na'urorin kwamfuta da kyamarorin ɗaukar hoton sintiri tare kuma da ababen fashewa da dama da kayayyakin har haɗa mabammai. A cikin sanarwar da ta fitar, rundunar sojin ta Isra'ila ta ce a lokacin samamen waɗanda ake zargi sun bude wuta tare da jefa gurnati kan sojoji waɗanda su kuma suka maida martani da harba bindiga an kuma harbi wasu mutane a arangamar kuma wani sojin Isra'ila ya sami rauni. Kungiyar Hamas da ke ci gaba da fadada ayyukanta daga sansanin na Gaza da kuma gabar yammacin kogin Jordan ta ce daya daga cikin mutanen Osaid Abu Ali mai shekaru 21 na daga cikin mayakanta.
To nan ba da jima ba Murtala zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan a kokarin da take na daƙila safarin makamai da wasu haramtuntun kayayyaki zuwa cikin Najeriya. Hukumar custom ta kudura aniyar daukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki dan kace tsuntsubi da dutse guda. Wakilin Hassan Umar Tambol na dauke da wannan rahoton.
A kokarin da take yi na hana yin safarar makamai da wasu haramtattun kayayyaki zuwa cikin Najeriya, hukumar hana fasakobri ta Najeriya custom za ta dauki yan asalin mazauna iyakokin Najeriya don samun nasara ga wannan niyya. Shugaban hukumar custom na kasa Basiru Adewale Adeniyi ya bada wannan tabbaci a lokacin da ya kaiwa basarakin Ilaro wato Oba Kayende Adeboye Badewale Olugbenle ziyara a fadar sa dake Ilaro kusa da yankin iyakar Idiroko da ke jihar Ogun.
As part of our community responsibility programs, we will make recruitments of young adults, young school leavers, young graduates from these border communities an integral and deliberate part of our recruitment policies.
Mr. Basiru Adewale Adeniyi, a game da nauyin da ya rataya a wayansu na yi wa al'ummar kan iyaka tsare-tsare za su dauki matasa maza da mata da na kammala makarantu sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin da ke iyakokin Najeriya don su shiga aikin custom don su bada tasu gudunmuwa na tsaron kasa. Kuma wannan yana cikin manufofi da ka'idodin aikin custom. Controller General na hukumar custom din na Najeriya ya ci gaba da cewa daukar matasan yankin border border aiki zai taimaka sosai a gano mashiga da mafita da ke cikin daji inda ake shigowa da fita da makamai da wasu na in haramtattun kayayyaki. Ya buƙaci jama'ar da ke zaune a yankunan iyakokin Najeriya da su marawa ƙoƙarin hukumar kwastan na tsaftace ƙasar a game da haramtattun makamai da kayayyaki. Tun farko da yake mara balale da controller general na kwastan din basarakin Ilaro Oba Kayede Adeboye Badewale Olugbenle ya kira ga shugaban kwastan din da su sama wa mutanen su abin yi don hana su shiga haramtattun ayyuka.
You always find something to do. Let our people find something legitimate to do at the border.
Oba Kayede Olugbenle ya ce ya kamata mutanen su samu aikin yi don wanda bai da aiki dole ya nemi wani abu a bari mutanen su sami halattun ayyukan yi a iyakokin mu. Oba Olugbenle ya kara da cewa idan mutane ba su da ayyukan yi yakan sa su yi duk abin da sun ka gani suki har da taimakon masu fasakobri amma ba su aikin yi zai kauda wannan taimako da zasu ba masu aikata laifuffuka. Wasu makada da mawaka na yankin na Ilaro suna cikin waɗanda na yi wa shugaban kwastan ɗin Najeriya mara balale. Sau da yawa ana zargin mazauna iyakokin Najeriya suna taimakawa masu fasakauri da sauran masu aikata wasu laifuffuka har da boye musu haramtattun kayayyaki wanda akan samu tahomu gama da jami'an custom a wani lokaci ma har akan kai ga jikkatawa da rasa rayuwa. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Shambol, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya damar da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a ƙasar Djibouti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin ƙasashe uku na nahiyar Afirka domin ganawa da shugabannin yankin. Ana kuma sa ran zai ziyarci Kenya da Angola. A Djibouti, mai masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar, Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guelleh da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Watakila mafi muhimmanci ana sa ran Austin ya gana da shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud a Djibouti wanda ke fuskantar karin turjiya daga mayakan Al-Shabab a cigaba da hare-haren soji kan kungiyar. Somalia ta fuskanci koma baya a yakin da take yi da kungiyar Al-Shabab bayan wani kazamin hari da aka kai a garin Konswen a ranar 26 ga watan Agusta, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojojin gwamnati da dama tare da gaggauta janyewa daga fagen daga da garuruwan da aka kwace daga hannun mayakan. A jiya Asabar, akalla mutane 20 suka mutu yayin da wasu 36 suka jikkata a wani harin bam na mota da aka kai a tsakiyar garin Beledweyne.
Mubattala faru sanyin da ke na ikirar tumo labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. Kafin mu koma Najeriya za mu tsallaka kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta sanar da ƙara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manoma a Ghana. A uganta na neman shawo kan matsalar safarar koko zuwa wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita ba bisa ka'ida ba, lamarin da ke mai da hannun agogo baya. Wakilin mu Hamza Adams na ɗauke da wannan rahoton.
Akosi Fojo ya shafe shekaru 20 yana noman koko a kauyen Akosi, ɗaya daga cikin kauyukan da ake noman koko a Ghana, kuma sana'ar ɗin nan yake dogaro a kai domin ciyar da iyalinsa. To sai dai matsalan karancin kuɗi da yake samu a sana'arsa ta koko sakamakon rashin tsaye da farashi mai kyau akan koko da suke nomawa ya kai sa ga sayar da wani kashi cikin filin da yake noman koko ga masu hakar ma'adanai domin samun isasshen kuɗin da zai biya wa kansa bukatu.
You see this piece of land?
Na sayar ma masu hakar ma'adanai wannan fili akan cedi 300,000, kuma a yanzu na iya na gina ɗakunan bacci. Abinda ban taba yi tun shekaru 20 da na fara noman koko, a yanzu ina da kuɗi a don haka ba zai zama mini wani abin damuwa ba in na tsara bishiyoyin koko din nan domin a ringa hakar ma'adinai akan filin.
On the gold more than cocoa.
Akosi Fojo na ɗaya daga cikin manoma da suke sayar ma masu hakar ma'adinai gonan koko din su domin hakar gwal, sayar da gonan koko tare da fasa korin koko zuwa wasu ƙasashe da ke makotaka da Ghana na daga cikin dalilan da suke sanya harkan koko a Ghana cikin halin koma baya. Wani rahoton da hukumar koko ta kasar Ghana ta fitar ya nuna cewa kasar ta yi hasaran kusan miliyan 600 na dalan Amurka a bara sakamakon safarar koko zuwa wasu kasashe kamar Togo da Burkina Faso da dai sauransu ba bisa ka'ida ba. Rahoton ya kuma kara da cewa tsakanin shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 Ghana ta yi hasaran filayen noman koko hekta 19 zuwa 20 sakamakon hakar ma'adinai a kansu. To sai dai a wani jawabinsa lokacin taron kaddamar da shirin koko ta shekarar 2023 zuwa shekarar 2024, gaban kasar na Ado Danko Akufo-Addo ya sanar da ƙara kashi 63.5 cikin 100 kuɗin koko da gwamnati ke siya a hannun manoma, matakin da shugaban kasar ya ce wani ƙari ne da ba ta ba ganin irinta ba.
Today cocoa prices have increased.
A yau farashin ma'aunin koko tan daya ya tashi daga cedi 12,800 zuwa cedi 20,943 kwatankwacin 1,837 na dalan Amurka, karin da ba ta bai ma manoma na koko a Afirka ta yamma ba tun shekaru 50 da suka shuɗe.
Across West Africa in some 15 years.
To koshin wannan matakin ƙarawa manoman koko kuɗi zai taimaka ga Idi Sulaimana mai sharhi kan harkan koko a Ghana ya ce.
Shi wannan ƙari da gwamnati ya yi kashi gaskiya zai taimaka sosai. An kaɗauki misali kasashensu da suke doka na noma suna ba masu kuɗin zinariya kaga irin wannan da wannan yake kawo ma ƙasa, kuma da yawancin su sun doki wannan ƙasar sun ba su ne sabida sun ga sun yi koko da wato farashi yana ƙasa. Sannan na biyu kuma an ka duba kuma yadda suke tsallakewa da koko, shi dai matsala ɗaya ne saboda farashi ne, an ka duba in ka bincika compare kana kamar nasu na dan sama kadan. To kaga haka ya bari manoma da yawa kuma suna kwasan koko suna zuwa suna ba ɗan wannan, kuma gaskiya ya kawo ma ƙasan babban matsala.
Ya a samuwa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar manoman koko a Ghana ya ce suna farin ciki sosai akan wannan ƙarin kuɗi na koko da aka yi musu.
koko a babu kasuwa.
Mun ji dadi sosai kuma za mu yi aiki tukuru domin haɓaka sashen koko a kasar Ghana, ji shi Fadwan darajar CD bisa dalan Amerika, tare da karancin kuɗin da ake saya koko a hannun manoma. Tuna daga cikin dalilan da ya haifar da hasaran kusan miliyan 600 na dalan Amerika, amma ko wannan mataki zai karfafa gwiwar manoman koko a kasar, inji masana Hamza Adam, muryar Amerika daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. Gwamnatin jihar Sokoto ta tsara amfani da mazaɓin zaɓe da rumfunan su wurin raba tallafin rage raɗaɗin talauci a jihar, wanda shine tsari irinsa na farko a Najeriya. Wannan tsari ya zo da nasara ne a daidai lokacin da ake kuka cewar wasu jihohin ana tafka badaƙalar rabon tallafin, inda gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayyana wakilinmu Umar Faruk Musa dabarun tabbatar da tallafin ya kai ga mabuƙata da jihar Sokoto ta yi.
A jihar Sokoto mun fidda kuɗi kimanin naira biliyan 5.2 na musayi wannan abincin maraba. A jihar Sokoto muna da rumfa da ake jiya kuri'a rumfa 3,991. Sai muka ce idan muka ɗauko abinci muka raba ƙananan hukumomi zuwa ƙananan hukumomin mulki, to za su ƙwari wasu. Don akwai ƙaramin hukumomin mulki da adadin rumfa 30, akwai mai 60, akwai mai 80 misali, akwai mai 200. To ka ɗauko abincin da za ka raba min mai rumfa 80, ka ba mai rumfa 200, to wani ya ƙwari wani. Amma dai abinda muka yi sai muka ce za mu raba abincin nan kan rumfa. Su ma matakin rumfa za ka isko, akwai rumfa wadda mutum 50 ko mutum 100 suka rijista, akwai wadda kuma za ka isko mutum 200-300. To yadda ake yi lokacin zaɓe haka ne za a yi. Idan aka ɗauko abincin nan aka raba bisa ga abin da muka ƙididdige, kowace rumfa a jihar Sokoto za ta samu buhu 30 na abinci. Abincin nan akwai masara a ciki, akwai shinkafa a ciki, sannan kuma akwai gero. Idan aka bada abincin nan rumfa zuwa rumfa, 'yan siyasa za su tsaya. Rumfar da mutum 40 kawai ko 50 suka yi rijista, sai a rage abincin nan daga buhu 30 a ajiye gefe ɗaya. Rumfar da mutum 50 suka yi shi ma a rage. Idan aka tara abincin nan na za a yi daidaitu rumfar ta yawan jama'a a bata. Ɗaya daga cikin abin da sa jihar Sokoto ba mu fara ba da wannan abincin ba sai ranar Altinin mai zuwa, saboda gwamnatin tarayya ita ta ɗauki nauyin ba kowace jiha masara. Kowace jiha za ta samu masara kimanin buhu 44,000. Za a cire ma gwamnatin jihohi waɗannan kuɗin cikin wata 24. Bisa ga dakon da muke jira na a ba da wannan masara ba a ba su wa ba, to ni gwamnatin jiha mun fitar da kuɗi kuma mun su wannan masarar kuma ta shigo a faɗin jihar Sokoto.
To abin da zan so in sani shine, shin wurin rabon nan ya za a yi a tabbatar a sa ido a san cewa ba a kawo siyasa a ciki ba, ko kuma ba a yi zamba kamar yadda muka ji waɗansu jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suna yi a waɗansu jihohi?
Ai, munan batun zamba da daɗa Ubangiji ba ta taso ba. Na farko mun yi kwamitoci guda uku. Kowace ƙaramar hukuma tana da shugaban da zai raba abincin nan a matsayin kwamishina ko ya ba gwamna shawara ko kuma shugaban ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati. Haka kuma kowace ƙaramar hukuma mun tura ɗaya daga cikin limaman addinin Musulunci, limamin da ke ba da sallah masallatai, su muka ɗauka su ma membobi ne. Shugaban ƙaramar hukuma memba ne, ɗan majalisar jiha da aka zaɓa memba ne, ɗan majalisar tarayya memba ne, memba wakin kwamiti na jam'iyya memba ne. Sannan mun ba da sanarwar cewa wannan abincin da za mu raba za a raba shi ne domin a rage raɗaɗi da aka samu kan ciyarwar da aka yi na tallafin mai. Ba abinci da aka ce sai ɗan jam'iyyar APC ko jam'iyyar PDP ko ABGA ba. Mun ba da gurin gayyata ga kowa, kuma wannan kwamitoci za su fara rabon wannan abincin ranar Altinin da yadda Ubangiji. Ma'ana masarar da aka ce za a ba mu bata iso ba, mun ajiye ta a matsayin wucin gadi. Idan ta zo za mu ajiye ta lokacin da ake da bukata a sake rabo, amma dai ba za mu ci da jirin gwamnatin tarayya ba. Mun ba da kuɗi an su wannan abincin, kuma an tanade shi, kuma mun biya kuɗi za a kashe ƙananan hukumomi cikin wannan weekend ɗin Asabar da Lahadi, Monday za a fara rabonsa.
Gwamnan jihar Sokoto kenan Ahmed Aliyu a tattaunawa su da Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu haka a nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Hima Dirau, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba bangarorin fasahar zamani biyu, wato alfanu da matsaloli, ta yadda suke tasiri cikin al'umma da kuma hanyoyin da za a ƙara inganta amfani da su, ta yadda za su taimaka wajen inganta fannoni daban-daban a Najeriya. Alƙalamin ƙididdiga dai sun nuni da cewa masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban sun kira akan yadda 'yan Najeriya za su iya samun ƙarin amfani da fasahohin zamani da intanet ke kawowa cikin al'umma, musamman ganin yanayin da ake ciki a ƙasar yanzu. Farko bari mu sada ku da Dr. Mubarak Ibrahim Ma'amud, kwararre a fannin sufuri, kimiyya da fasaha, kuma marubucin littattafai daban-daban wanda zai mana shimfiɗa akan al'amarin kimiyya da fasaha na zamani.
Assalamu alaikum ƴan uwa da masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah, ta hakika shi al'amarin kimiyya da fasaha na zamani yana da resussuka daban-daban, musamman ma abin da ya shafi kimiyya da fasaha na yanar gizo, wanda kuma yake da alaka da duk abin da ya shafi na'urori masu kwakwalwa, bi ma'ana irin su computer kenan. To, ko shakka babu, ita duniya da kuma tattalin arzikinta ta dade da canzawa daga tsari na amfani da hannu wajen yin komi zuwa tsari na amfani da na'urori wajen ci da sassan tattalin arzikin al'umma da kuma na ƙasashe gaba. Dalili shine ita na'ura mai kwakwalwa tana da wani irin fa'ida ta fuskar gabatar da aiki da akalla mutum zai iya daukan kwanaki yana yin su zuwa yanayi da cikin ƙanƙanin lokaci zai iya gabatar da su. Shi yasa su karan kansu waɗanda suka kirkiri waɗannan na'urori, musamman daga yammacin duniya, suke kiransa computerization. Daga farko aka zo digitization, mataki na biyu har aka zo abinda ake kira Internet of Things, Artificial Intelligence, da kuma abinda ya shafi na'urori masu kama da mutane wanda ake cewa robotics.
Gani yadda kwararru suka yi ta muhawara akan yadda za a ƙara kawo ci gaba a fannin kimiyya da fasaha a arewacin Najeriya, Dr. Mubarak Ma'amud ya yi bayani.
Alal haƙiƙa dalili da ya kawo hakan shine akasarin manyan kamfanoni da ke hurɗa na irin waɗannan kimiyya da fasaha da kuma suke safaran waɗannan kayayyakin kuma suke saida su, ko shakka babu sun fi son zama kusa da nan Lagos ɗin. Dalili saboda ta nan ake shigowa da waɗannan kayayyakin. Banda haka kuma mataki na biyu, wayewa da kuma ci gaba da ake da shi ta fuskar kafofin sadarwa. Ko shakka babu a nan yankin kudancin Najeriya yawan wato kafofin sadarwar da ake da su na zamani sun ninka na arewacin Najeriya, kuma akasari na arewacin Najeriya za mu fahimci cewar har yanzu abubuwan da ya kamata a ce an zuba hannun jari an gina ko kuma an kafa ba a samu an yi hakan ba, saboda wasu matsaloli da suke da alaka da wato yanayin yadda mutanen yankin arewacin Najeriya suka karbi abin da ya shafi kimiyya da fasaha.
Shi ma fitaccen dan kasuwa yayi bayani akan bangarori biyu na fasahar zamani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Jamil Abdulsalam, dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan al'amuran kasuwanci na zamani. So batun fasahar zamani ko digitization a turance, musamman ta fuskar dandalin fasaha wato social media, ci gaba ne kwarai da ya kawo wa duniya gaba daya da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Sai dai kowanne yanki sukan mori ta gomashin ci gaba idan ya zo duba ga irin wayewarsu da iliminsu da fahimtarsu da wannan ci gaba. So kamar mu yanzu haka arewacin Najeriya, idan ka duba yanayin yadda muke ta'ammali da dandalin sada zumunta, za ka iya kallonsa ta fuskoki guda biyu. Fuska na farko shine kwarai ya kawo mana ci gaba, wayewa, sauƙaƙa rayuwa, saboda za ka iya magana da mutumin da yake da nisa, za ka iya ganinsa, za ka iya ganin rayuwa ta wata ƙasa wadda baka taba zuwa ba har ka iya bada labarin wannan ƙasar. Zaka iya ka samu fatawa na ilimi, ka nemi ilimi, ka yi karance-karance, abubuwa dai da yawa waɗanda ake koya a nan. Haka kuma a nan akan iya samun rashin ci gaba, wato kakan iya ka gurɓata maka tunani, ya gurɓata ma ƴaƴanka da al'ummarka tunani ta fuskar kwakwato, wato al'adu da ɗabi'u waɗanda suka ci karo da naka al'adar da kuma addininka. To shi matsalar ci gaba kenan, yana zuwa ne da abubuwa guda biyu, abu mai kyau da mara kyau, wanda a turanci akwai wani theory da ake ce masa tourism, wato da abin da ka gani a rayuwa is a tool, zaka iya amfani da shi for a good purpose ko kuma for a bad purpose. Zaka ga idan mutum ɗaya ya zo da abu, ya san dawane-dawane aka haɗe za a samu ci gaba. Mu gaskiya muna da ɗan ƙarancin wannan, wanda dole ne arewa sai an ɗan ƙara samun masana, sai ka ga abubuwan sun canza.
A nasa ɓangare, masanin kimiyyar kwamfuta Malam Abba Shehu Ma'adi ya ce,
wannan shafuffuka na sada zumunta wato asali sun taimaka wa mutane a arewa, da san sakamakon wanda ba su da ilimi na boko wanda su yi rubutu, za su yi voice notes su aika through WhatsApp ko other applications. Ma ban da wannan, a kasuwanci ma an ci gaba, kuma abin sharan da zan ba wa matasa, shi wannan kafafen sada zumunta an yi shi ne domin a samu maslaha, kuma shi wannan social media dai da muke gani, especially yanzu waya da ya zama ruwan dare, akwai buƙatar ta gwamnati kanta ta yi gyara a wannan abubuwan.
Wasu masana a fannin sun ce an samu ƙari a adadin 'yan arewa da ke ƙara ƙaimi wajen bunƙasa sana'o'insu ta hanyar amfani da ingantattun fasaha'o'in zamani, kuma an fara ganin fa'idar yin hakan. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma a nan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla a gaida Halima Abdurrauf. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice.
Sar filo a takaice, akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin kasan dakon kaya ya taho magama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin, kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Ma'aikatan ceto a tsakiyar Somalia suna ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau Lahadi, bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12 a yayin da wasu kuma ya kuma wargaza gine-gine. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da bababbai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a jiya Asabar, lamarin da ya tada bababban wanda kuma ya sanadiyar mutane da dama suka makale a ƙarƙashin baragozan gine-gine. Dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas mai tsatsauran ra'ayin Islama a wani zamami da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye a yau Lahadi, kamar yadda ma'aikatan ceto da kungiyar Hamas suka bayyana. Shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai zamami a sansanin Nur Shams kusa da birnin Turkam da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan Falasɗinawa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a kasar Djibouti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin ƙasashe uku na nahiyar Afirka domin ganawa da shugabannin yankin. Ana kuma sa ran zai ziyarci Kenya da Angola. A Djibouti, mai masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar, Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guelleh da jami'an tsaro domin ƙarfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce take haƙƙin bil'adama da cin zarafi a Siriya da haifar da ci gaba da tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi, duk kuwa da ƙoƙarin diflomasiyya da ake yi na daidaita al'amura a ƙasar, ciki har da sake shigar da ita cikin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai zaman kansa mai membobi uku ya gabatar da rahoton bincikensa ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin da suke mayar da martani kan binciken. A ƙasarin ƙasashe 42 da suka halarci taron sun nuna matuƙar damuwarsu game da ci gaba da zargin gwamnatin Siriya da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kuma na yaƙi, kusan shekaru 12 da suka wuce bangaren da ke wannan rikici na ci gaba da aikata laifukan yaki da kuma take hakkin bil'adama, inji Paulo Pinheiro, shugaban hukumar.
To madalla masu raro, da haka ne muka ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da zamu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sani da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yau Mr. Alfantos. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim kuma da ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.